نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka shi gaban karatunmu na bibiyar ayoyin Al-Qur'ani mai girma a wannan wata mai albarka na Ramadan, don fahimtar abin da suka kunsa. Muna nan cikin sura ta 12 a jerin surorin Al-Qur'ani, suratu Yusuf alayhi salam. A yau 16 ga watan 9 watan Ramadan, shekara ta 1443 da hijiran manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wacce ta daidai da ranar 17 ga watan 4 shekara ta 2022 da haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Za mu tashi akan aya ta 39 da ce har zuwa aya ta 41 insha Allah. Kamar yadda muka saba, kafin bayani akan ayoyin, mutan saurari karatun bakin su malam bismillah. Ma'anar wannan aya a takaice, Annabi Yusuf alaihi salam yace da abokan zamansa a kurkuku a arbabun mutafarriquna khairun shin bautar ababen bauta da ba Allah ba waɗanda suke ababen halitta iri daban-daban shine alkhairi amillahul wahidul qahhar ko ku bautar Allah wanda yake abin bauta ɗaya tab na gaskiya wanda ba a rinjayarsa shi ke rinjayar waninsa. Ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya maɗaukakiya yana sanar da mu cewa bawansa annabi Yusuf alaihi salam ya ribaci lokacin zamansa a cikin kurkuku da yin kira zuwa ga Allah, inda ya bayyana wa mutane biyun da zama ya haɗa su da shi a cikin kurkuku waɗanda suke tare da shi a cikin kurkuku cewar babu alkhairi cikin bautar wani Allah. Sannan bautar Allah wanda ke rinjayar kowane abu kuma shi ba a rinjayarsa ita ce abinda take daidai. Allah wanda ba a rinjayarsa shi ke rinjayar kowa shine wanda ya cancanta a bautawa, kuma ibadarsa ita ce take zamawa alkhairi ga wanda ya yi. Wannan shi ne abinda annabi Yusuf ya kokari tunda zama ya haɗa shi a kurkuku da waɗanda ba su fahimci addini ba, ba su san Allah ba, bari kafin nan kafin lokacin rabuwarsa da su a cikin kurkuku ija hankalinsu ya fahimtar da su addinin Allah. To da haka farkon abin da ya fara faɗa musu kafin a kai ga tasu buƙatar da suka bijiran masa ta a fassara musu mafarkin da suka yi, to bari a yi shimfiɗa musamman ma da ita fassarar mafarkin ga ɗaya daga cikinsu ba mai daɗi ba ce. To kafin ka faɗa wa mutum abin da bai da daɗi, yi masa shimfiɗa da ɗan wani abu da zai ɗan kwantar da hankali ko mai daɗi ko wanda zai mantar da shi wannan abin sai ka faɗa. Saboda haka annabi Yusuf yi amfani da wannan dama ikirari zuwa ga Allah ya faɗa musu cewar bautar wani Allah babu alkhairi a cikin ta. Bautar Allah ita ce bautar take da alkhairi, wani Allah bai cancanci a bauta masa ba saboda abin rinjaya ne, bai da wani kataɓus ko amfani. Allah shi ne ya cancanta a bauta masa don shi ne yake da rinjaya a kan kowa mai cikakken iko da isa da mulki. Sai abin da wannan aya take koyarwa, wannan aya tana sanar da mu cewa bautar Allah alkhairi ce ga matin kuma za su samu sakayya da tafi ta aikin da suka yi a gurin Allah. Bautar wani Allah shari ce ga matin kuma za su haɗu da fushin Allah da azabar sa ranar alkiyama, kuma waɗanda suka bautawa ba za su iya magance musu ba. Sannan wannan aya tana sanar da mu babu wani wanda ya sai rinjayi Allah, shi ne mai rinjayar kowa, ya fi ƙarfin kowa, ya rinjayi kowa, ba wanda ya isa ija da shi. Sannan wannan aya tana sanar da mu kasuwar mutane gida biyu a rayuwar duniya tun farkonta har zuwa ta ƙare. A lokacin annabi Yusuf ma abin bai sauya ba, akwai masu bautar wani Allah, akwai masu bautar Allah. Annabi Yusuf yana cikin masu bautar Allah da masaniyar addininsa, waɗanda zama ya haɗa shi da su a cikin kurkuku suna cikin wanda ba san Allah ba da cancantarsa a bauta ba. Bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
Allah'a emanet olun.
ci gaba da ambata mana bayani kan abin da Annabi Yusuf yake ambatawa abokan zamansa a kurkuku. Yake cewa ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum. Sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan. In al-hukmu illa lillah. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون معنى أن آية أتبعي الله سبحانه وتعالى يكشف ما تعبدون من دونه إلا أسماء ma'ana abinda kuke bautawa wanda ba Allah ba ba wani abu ne face wasu sunaye da kuka rada wa wasu ababen bauta kuke bautawa antum wa aba'u da ku da iyayenku da kuka gaji wannan bauta daga wajensu da su da aka gaji bautar daga wajensu da wanda suka zo daga baya suka dora a kan bautar duka abin da suke yi ma anzalallahu bihi min sultan Allah subhanahu wa anzalallahu biha min sultan Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da wata hujja ba ta ingancin bautar waɗannan ababen bauta da ake bautawa ta shar'anci ko halaccin ko dacewar bautar waɗannan ababen bauta da ake bautawa. Sannan Allah yake cewa inil hukmu illa lillah, ba shi kuma ba wanda yake da ikon yin hukunci a kan bayi, hukuncin ya zama shi ne ya dace kuma shi ya cancanta abi irin Allah. Shi kadai ne yake da wannan damar dan bayin nasa ne, mulkinsu nasa ne, saboda haka shi ne ya cancanta ya yi hukunci a kansu, ba wani wanda ba shi ba, ba wanda ya cancanci yin hukunci sai Allah, hukunci gaba daya na Allah ne. Sannan kuma shi hukuncin da izarkar amara Allah ta'budu illa iya umarni yayi kada ku bauta wa kowa sai shi shi kadai, amma sai gashi an tsige da bautar wasunsa da aka rada wa sunayen alloli alhali ba alloli ba. Zalika dinul qayyim, yin bautar Allah da Allah ya umarni da ita shine addini madaidaici, shine addini wanda Allah ya zaɓi bayi. Walakin na aksara nasi la ya'lamun, sai dai mafi yawancin mutane sun jahilci haka, ba su san haka ba. Ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi, Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka da tsarkin mulki da iko da zati, a wannan aya mai girma yana lafarta mana cewar gabaki ɗayan ababen bautar da ake bautawa wanda ba shi Allah ba ababen bauta ne na ƙarya ba su tantance a bauta musu ba kuma shi Allah subhanahu wata'ala shi kadai shine abin bauta na gaskiya ba wannan saba sannan kuma hukunci a game da bayi na Allah kakabdin su ba ne iko da shi sai Allah kamar da shi yake da iko da bayi sai haka hukunta wani hukunci da za su tafi a kai ya zama shi ne daidai shi ya tantance su na sani sannan barin bautar wani Allah da rukunkume bautar Allah shi ne addini mai ƙaƙƙe da babu karkata a cikinsa da Allah ya zaɓi bayi illa dina inda Allah al-islam wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wannan shine sakon da ayat take faɗa sa kuma ƙara da cewa amma abu bakin ciki abin rashin dadi mafi yawancin mutane sun jahilta sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi a ita wannan aya mata abu duna min dunihi abin fa da kuke bautawa ko abubuwan bautar da kuke bautawa waɗanda ba Allah ba annabi Yusuf alaihi salam magana nan da yake yana yi da abokan zamansa a cikin kurkuku su biyu amma ya ce abin da kuke bautawa ya kawo abin kamar yana gaya wasu ayin wasu jama'a ruku ya kwanda yana faɗar abin da lafazin biyu biyu ya ku samari da biyu da zama ɗan da ku ya ku sahibai ya jini ka zafa to amma sai da shi ya ce abin da kuke bautawa sai malamai suka ce ya zo da wannan lafazi na jam'i maimakon su su biyu yake tunkara da maganarsa saboda ina nufin baki ɗayan waɗanda suka yi tarayya da su a irin wannan abin da suke yi na bautar wani Allah da su su biyun da suke tare da shi ga abin da ke akwai ga bayani game da saboda ya san ba iya su biyu da yake tare da su bane masu yin abin da suke yi na bautar wani Allah akwai wasu ba su ba rututu sai ya hada da su ɗin da yake magana da ma waɗanda ba sa nan yake faɗa to kaga ga fa abin da ke akwai wannan magana nake ba iya ta kukufi ce har wasu an fahimci ba wasu malamai kuma suka ce a da yiwuwar ba ina magana akan su kube da wanda suke tarayya da su akan wannan addini ba ko a ina suke a ya sa maganar fasalan jami'i ko ya faɗe ta fasalan ina fuskanta jama'a da yawa saboda ba iya daga shi sai su kube ba ne a cikin kurkuku ya yi maganar ne da su su biyu da suka fi zama dab da shi da suka shiga rana ɗaya ta suka zo ɗaya to ba iya su ba har sauran jama'a da suke cikin kurkuku masu gadin su da su da ma waɗanda su ma kawunsu aka yi ba su ba hukuncin duka haka yake gare su baki ɗaya da ma dai an fahimci ba to malamai suka ce wannan shine yasa aka ce mata guduna ba a ce mata guda ne ba ko biyu an fahimta ko sannan bayan haka da Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya ce illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ba ce wasu sunaye ne da kuka rada su ga ababen bautar da kuke bautawa ko da iyayenku da suka gabace ku a kan bautarsu malamai suke cewa ana abin da ake nufi faɗar da suke ga gumakan ila Allah abin bauta da suke faɗawa daga cikin abubuwan da suke bautawa kamar da suka tsago na lokacin mazo suka tsago Allah daga sunan Allah al-Uzza daga sunan Allah na al-Aziz al-manata daga sunan Allah na mannan dan su da su ba na su allolin suna da suna irin shigen na Allah to a lokacin annabi Yusuf ma
da irin surayen da suka rada wa gumakan da suke bautawa ko ababan da suke bautawa ko da ba gumaka bane ko su duwa ko kuma su bayi daga cikin bayin Allah masu rai da marasa rai su sunan da suke fada musu na Allah ko ubangiji abun bauta mai renan bayi wannan sunayen da suke fada musu an tsagwaran ƙarya ce domin fada musu Allah abin bauta ko fada musu ubangiji mai renan bayi ba zai sa su zama Allah ba ba zai sa su zama ubangijin ba ashe kuwa tunda ba su ne Allah na hakika ba tunda ba su ne Ar-Rabb ubangiji mai renan bayi na hakika ba wanda shi ne mai halitta shi ne mai azurtawa shi ne mai tafiyar da al'amuran bayi to tunda sunan da aka ɗauka nasa aka faɗa waɗanda ba shi ba su ɗin ba shi ba ne to ba fa za su zama shi ba saboda haka su da suke ababen halitta su da suke ababen azurtawa ba su da ikon da Allah yake da shi ba su da cikar mulki da Allah yake da ita wannan ya sa cewar ce musun da ake Allah ce musun da ake ubangiji ƙarya ne su ba Allah ba ne su ba ubangiji ba ne saboda haka bautarsu ba ta dace sunan da ake raɗa musu ƙarya ne don ba su mallaki amfani da cutarwa ba ga kansu ko ga wani saboda haka ƙarya ce da ƙirƙira a ce musu Allah a ce musu ubangiji a ce musu mai ceto a ce musu mai azurtawa a ce musu mai tsayatawa wannan tuffa na sura ko wannan gina ciwar ga baki daya wani abin da ba Allah ba a ɗauko ta sufa ta Allah a ba shi ƙarya ce a yi masa irin abin da ake wa Allah na bauta ba daidai ba ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a ƙarshen wannan aya walakinna aktharan nasi la ya'lamun sai dai mafi yawancin mutane ba su san haka ba sun jahilta ka malamai suke cewa abin nufi a nan jahiltar da mutane suka yi wa Allah na gaskiya ubangijinsu wanda ya halicce su ya azurta su ike tafiyar da al'amuran rayuwarsu shi ne abin da ya jawo shi ne abin da ya sa suka fige da bautar abin da suke sassaƙawa da kansu in sun san waye Allah ba ma za su fara sassaƙa wani abu ba Allah ba su ce Allah in sun fahimci waye ubangijinsu Allah ba za ma su ɗauko wani dutse ko wani mutum ko wani bawa ba mutum ba su ajiye shi a matsayin Allah abin ba wannan shi ne illar jahilci shi ne matsalar ka tafi da abu abin ta rashin sani a duhun kai Allah ya kiyaye sai abin da wannan aya take koyar wannan aya tana koyar da mu cewa danganta allantaka da ubangijintaka zuwa ga wani Allah ƙarya ne da ƙage ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum wannan aya tana sanar da mu cewa addini na gaskiya shine addinin da Allah ya shar'an zalika dinul qayyim an gane ko inna dina inda Allah islam saboda haka addinin da Allah ya shar'anta ya zartawa da bayi shine addini na gaskiya sauran duk addinan da ba shi ba ƙarya ne batas halakas sannan ayat tana sanar da mu cewa babu wani hukunci a game da wani abu sai fa hukuncin Allah duk abin da Allah ya hukunta akan wani abu na bayi wannan hukuncin na Allah shine hukunci na daidai na gaskiya da ya dace. Duk wani hukunci da ba wannan ba to ba daidai bane. Allah ne yake da ikon yin hukunci kuma abin da ya hukunta shine daidai. An fahimta ko? Bayan haka wannan aya tana sanar da mu yawaitar jahilci game da Ubangiji a cikin bayi. Mutane wanda suka jahilci waye Allah su ne rubutu, su ne jingim, su ne fal a kan waɗanda suka san Allah subhanahu wa ta'ala. Ka gwada ka gani a ce wani abu na addini ya taso na Allah, kana neman masu maka jawabi da bayani a kan yadda addini yake, ka gani a gurin da suwa da suwa za ka samu bayani ko? Ka gwada ka gani idan an ce wannan abun ina ɗauke da wani abu da za a ce wani abu da ya shafi Allah, kaga da suwaye da suwaye za su yi bayani daidai a kan wannan abin da ya shafi Allah. Sararu ne. Saboda haka jahiltar bayi game da Allah, jahiltar bayi game da addinin Allah shi ya sa suke ta shirme da tsumatari. Wannan aka ribata ta tare da mu sai aka ɗauke mu daga wannan sanin waye Allah ɗin da sanin me ya addininsa, sai aka ɗora mu a kan sanin abin da ba Allah ba ba addininsa, sai aka ƙarfafi wannan abu aka agaje shi, shi kuma wancan sai aka ko in kula da shi. To na daga cikin makirci na shaitan da ƴan mabiyan da mabiyan da ƴan barandan a raba bayan Allah daga sanin waye Allah, a raba su daga sanin addinin Allah, a gabatar musu da tsare-tsare na ƴan adam a ɗora su a kai su san shi, su ƙware su fice a kai, su fice a kai batun sanin Allah, a cire wannan abin da ya kamata sani na wannan, a nuna musu rayuwar nan fa kawai harka ce ta ƴanci, kawai abin da ya zaɓa wa kansa. Ko wannan shi ne yake jefa bayi zuwa ga yin abin da suke na bautar wani Allah ko shirme a abin da suke na addini. Jahiltarsu da Allah da addini, fushinsu a kan harkar duniya da shirme da shiriri. To da haka wannan karatun irin wannan bibiyar da muke wani ayoyin Allah da Alƙur'aninsa an karar da mu kai da kai ka sani to a kan kanka, a kan matarka, a kan ‘ya’yanka, a kan duk wani wanda ka isa da shi, ka yi ƙoƙari kada ya tashi da jahilcin waye Allah, kada ya tashi da jahilcin me addinin Allah, domin kai ne mai kiwo a kansa kuma za a tambaye. An fahimta ko? Saboda haka wannan aya ya ce a ce a riƙa kaiwa ana kawo don a fahimci inda ta sa gaba kuma ya aike da shi. Allah ku sa mu dace. Bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ambata mana abin da annabi Yusuf ya gaya wa abokan zamansa cikin kurkuku, ya ce ya sahibai sijin amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akhar fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sihi. Qudiya al-amru alladhi fihi tastafiyan.
ma'anar wannan aya a takaice annabi Yusuf alaihi salam yace da abokan zamansa cikin kurkuku ko abokan zamana biyu a cikin kurkuku ga fassarar mafarkinku da kuka tambaye ni wadda kafin faɗa muku ne muku jawabin da ne muku wanda ya gabata ne muku wa'azi da kiran da ne muku zuwa ga Allah da addininsa kafin faɗa muku an to yanzu ga amsar tambayar ku ta fassarar mafarki da kuka yi ya abin yake sai yake cewa amma ahadukuma amma fassarar mafarkin ɗayanku wanda yake a mafarki ya ga yana matse inibi ko dabino ko waninsa don ya zama giya to wanda iwon na mafarkin ya faɗa mu amsar mafarkinsa shi ne cewa zai fita daga kurkukun nan kuma zai zama mai shayar da giya ga ubangidansa ko kuma ga sarki ko ga wanda wato suke tare ƙarshen al'amarinsa mai sabin ɗingiya ne ina masu sha ku zo a zuba mu an gane ko lafiya ne to wannan ƙarfon kifi za a ce ko ku dama can ba ƙarfon ka yi zama a kurkuku wanda ba daɗi ya da takura da jin damuwa kuma ka fito ka ƙare kuma da shayar da giya wannan aiki ake cewa fafa nono Allah ya kiyaye amma wa ammal akhar shi ko ɗaya wanda yi mafarki yake bayanin cewa ya ga yana ɗauke da gurasa tsuntsaye suna ta tsattsagar wannan gurasar da ke kansa yace in fassara masa mafarkinsa to ya ji shi ma zai fita daga cikin kurkukun nan bayan ya fita za a kashe shi kisa murin kuma bayan an kashe shi za a rataye shi a jikin wato ainihin baka da za a tsayar a sa hannunsa a ɗaɗɗaure da ƙafafuwa a bar shi a rataye gawa idan an masa haka zai tsinci kansa tsuntsaye irin su ungulu irin su shaho irin su shirwa masu cin mushe za su riƙa zuwa suna tsattsagan naman kansa wannan gurasan nan ba gurasa ba ce naman kansa a lallai fassara wannan mafarki ta cancanci a mata gabatar mutum ya tambaye ka wannan fassara farata da rashin ta gaya masa bayan da ya ce mutumin kirki ne kai ina jin daɗin zama da kai to ya za a ƙara ka ragowar zama zai ma yadda ku kasan fassarar ka bayan da duk ka faɗa kuma ya tara haka ne to duk shin faɗa Allah ne na tun kafin in fassara musu farki abinci ma an ka zai gaya musu yau abu kaza da abu kaza za a yi mana na abinci shi za a kawo mu ko wani za a kawo muku abinci da gidan ko wani abu ƙwalam ko wani abu kaza da kaza za a kawo ma kuma a gashi aka kawo ta du hujjoji sun bayyana ya san mai ike in ya faɗa haka ce take faruwa kuma ya ce wannan abin da yake faɗa ma ba shaki faɗi ba ne ba da ka ike ba wahayi ake masa to duk ya faɗa abubuwan da ya faɗa sun faru kuma sun tabbata to yanzu kuma ga fassar da ita mafarki ka ga farar da garaji a ƙaryata bai da sauƙi a yadda haka ne shi ya fi sauƙi an fahimta ko saboda haka sai ce to kai dai mai ganin ka ɗauki gurasa a kan tsuntsaye suna tsattsaga kan ka za a tsattsaga to amma fa ku je ku kiyaye ku sani wannan mafarkin da na fassara muku da kai da nace za ka fita za a baka da ranka amma za ka koma mai shayar da giya da shi da nace za a kashe shi za kuma a rataye shi sun tsaye su tsaki kansa an ba gama wannan hukunci qudiya al-amru alladhi fihi tastabiya wannan tambayar da kuka yi min na ba ku amsa ta mafarkin da kuka yi na fassara muku shi aikin gama ya gama Allah ya sa a rubuta wannan alawul mafus tini alƙalam ya rubuta a rubuta a cikin wato ainihin abin da zai faru da ku a shekarar da abin zai faru cikin abin da ake warowa daga lawul mafus a rubuta na iya shekarar da zai faru an rubuta lokacin aiwatarwa ake jira yayi ai muku ba zai sauya ba ma'ana ya rike musu bayanin da tabbaci na abin da ya faɗa musu haka ne zai faru ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma da ɗaukaka yana ambata mana yana labarta mana ita wannan aya mai girma cewar abokan zaman annabi Yusuf a cikin kurkuku za su ga gani fita daga kurkuku ko za su tafi su bashi ai shi ma ina samun zai bai kewa da wasu ko har ana ɗan tattauna a jera har ma a gaya mutum mafarkin da aka yi har ana mai fassara kuma ka raba jin motsin mutum kusa da kai to za su fita su bashi shi ma ana gaya masa cewar zai shiga cikin wani nau'i na wata jarraba daban da wacce yake ciki dan yana ɗan samun ma'ana suke ɗan zanta to su ɗin ma za a ɗebe su a bashi shi shi kaɗai wa'azin da yayi iya wanda ya yi ba sai da wanda za ka wa'azin za ka yi ba su za a yi masa wannan jarraba shi ma ana faɗa masa haka sannan ana faɗa wa su kuma abokan zamansa bayan sun fita ga tasu jarrabar da za su fuskanta ga yadda rayuwarsu za ta ƙare ko za ta ɗora shi ne abin da wannan aya take faɗa mana cewar ɗayansu zai ci gaba da rayuwa amma rayuwa ta shayar da jiya ɗayansu in an fita da shi kisa ne zai biyo baya zaman jiran lokacin kisansa yake yi a kurkuku sannan kuma wannan al'amari na abin da zai faru da su ba za su iya canza shi ba wani ma ba zai iya canza musu shi ba ba Allah ba haka Allah izartar su kuma yi wahayin haka ga annabi Yusuf su kuma faɗa musu kuma shi ne abin da zai faru saboda haka ba wani mai iya canza abin da Allah ya hukunta ya zartar sai abin da wannan aya take koyar da wannan aya ta nemi mana bayani a kan salo da nau'i na salo salon jahiliyyar jama'ar da suka rayu lokacin annabi Yusuf na cewa suna wulaƙanta gawar mamaci ko mu addini musulunci annabi ko yaƙi za a je ya kance to banda gutsun-gutsun da bawa in ka kashe ka kashe duk da arnin ne ba shi haka haka sai ka cire hanci sai ka cire kunne sai ka cire leɓe ko sai ka kwakule ido a'a ba shi da yadda ikensa wannan ma kisan da kai masa ya yi addinin musulunci ko gawar kafiri ba ta yadda da yadda a yi wulaƙanta a yi ɗaiɗe da shi ko a ce a sa shi a wani abu a ɗaure ma ƙafa a yi ta ja a ƙafa ba ga irin wannan jahiliyar ana yin irin yadda aka yi wannan jin ko samuwar do ne da aka kashe aka riƙa jan gawarsa a cikin gari ana yawo da shi to irin wannan musulunci bai yadda da shi ba jahiliyar salo-salo ne daga cikin salo-salo da kafirai suke ya ke faɗa mana a lokacin rayuwar annabi Yusuf ma suna irin wannan salon nasu da suke gawar wanda aka kashe ana barin mushen gawar tsuntsaye su rika tsattsaga kamar da suke tsattsagar mushen dabbobi. Kaga dan adam bai da wata kima, gawar dan adam ba komai bace. To wannan aya tana sanar da mu, sannan wannan aya tana sanar da mu sarki fa, duk da mun faɗi a lokacin da matsala ta faru tsakanin matarsa da Annabi Yusuf, yayi ta maza, yayi hukunci na adalci, inda yake da matarsa ta nemi yafiyar Allah da yafiyar Annabi Yusuf akan abin da yake wa Yusuf ikame bakinsa, kada ya ci gaba da hirar wannan abin da ya faru. Ai kaga ya faɗi abin da yake, ba ma na faɗa mana ba, duk da aka faɗanta more ne. Ɗan ashagiya ne, in abu ya yi ƙamari zira ido yake. Tunda ga matarsa a cikin taro ta ce, in Annabi Yusuf bai yi abin da ta nema ba, to sai dai kurkuku ko azaba. Kuma hakan ce ta faru, kurkukun ya tafi. An fahimta ko? Saboda haka wannan mata ta sarki ta kai wani matakin da sarki a wani lokacin zuba mata ido yake. An fahimta ko? To a nan ba sai ake faɗa mana cewa to ko wannan ɗan kurkuku ƙarshen lamarin sa zai fi goma shayar da giya. In sarki zai shayar giya, sarki ɗan tamore. In wani sarki zai shayar giya, to sarki bai damu da waɗanda suke shan giya a garin sa. Kaga dai duk ba abin zafi a ciki. Kaga garin ƴan giya ne, garin da ku giya suke garawa, to sai dai abin da ka ji sai abin da ka gani. To wanda zai zo tare da dabba a kwance, tsugura yana ina yini, an kwana lafiya, saboda yana buge ko wani shirman makamantan irin waɗannan, Allah ya kiyaye. Sannan wannan aya tana sanar da mu babu wani mahaluki ko waye shi da ya isa ya canza hukuncin da Allah yi ko abin da izarta a kan wani bawa daga cikin bayi. Shi yasa Annabi Yusuf yake ga waɗannan abokan zamansa a cikin kurkuku, qodi al-amru alladhi fihi tastaqiya. Wannan abu da kuke neman amsa da bayani a kansa, an kin gama ya gama. Waɗannan su ne ayoyin da muka bibiya a karatunmu yau. Saboda haka wannan sanar da muke bi na tafsiri muke yi, ma'anar yinsa haka a riƙa kaiwa ana kawowa a kan abin da aka koya, kuma a iya kiyaye abin da ake. Kisa ba ma tuna shirutu, kuma muke tsaya mu tsatso mu tatso mu matso mu rereyo abin da ya kamata mu kai. Saboda idan abu aka rereyo shi, aka shirya shi, aka gabatar da shi, aka tankaɗe shi, aka bayar da shi ɗan kaɗan, to ƙwaƙwalwa takan tsaya ta ciye ka amfana da abin da. Idan aka tila aka jibbo, to sai dai abin da aka samu. To haka mata yi amfani da wannan damar da muke bi ɗin kaɗan-kaɗan a hankali a hankali, ana ƙoƙarin kamawa da kiyaye, musamman da Allah ya sa ana ɗauka. Akwai ɗauka na audio, akwai kuma wanda ake watsawa irin na bidiyo mai hoto. To ko dai a tura maka wadda dama, kuma Allah cikin ikonsa shi wanda yake ɗaukar na audio ɗin ya ce a shirye yake da duk mai buƙata ya zo da lamarinsa a tura masa duk karatukan da kaga. Ko bayan azumin ƙasa su a hankali tana bi kan wata shekarar ta zagayo, iya dai wannan tafsirin da aka yi a wannan bana, to kai ka samu rabonka na tafsirin waɗannan ayoyi, sai dai wasu kuma Allah kai mu wata shekara. Nan gurin in aka zo kai ma malami shi ne amfanin yin haka. Saboda haka yanzu da ake yi a irin bibiyar abubuwan da kake na zikiri, salloyin nafila, karatun Al-Qur'ani, to ka haɗa da bibiyar abin da aka yi karata tunawa, karata halartowa, sai ya tabbata ya kyau ya inganci. Sannan kuma wanda faɗa cewa ya ce kowa ya zo kyauta ne ba kuɗi za ka biya ba a tura maka a memory. Sannan kuma wani lamidiyar ne shi ma kai wato ainihin sai ban tsinta ka je lokaci bayan lokaci za ka iya koma kan Allah ya samu dace. Abinda muka yi da Allah ba mu ladansa, kuskure Allah ya ce na eh to kun ji ayar da ya faɗo yake cewa ita yake so ya samu bayani kuma irin yadda muke tafsiri bayanin wannan ayar shi ma karatu ne mai zaman kansa saboda haka shawara ta da kai idan kana neman irin ɗan bayani na kusa ko dai ka samu irin tafsirin nan na kuma na tarjama zai baka sako ko na wato ainihin daktasan umar ko profesa malam dakta ɗan baiwa muhammadu daktasan umar in ka bi wannan tafsirin za ka samu tarjama za ka samu tafsiri in kuma ba shi ba a kowane tafsiri shi ma da wasu gungu na malamai suka yi wanda wani mutumin indiya ya jagoranci bibiya ita tara shi ma qur'ani ne takakke daga farko har ƙarshe fassara hausa shi ma inda shi kai za ka iya samun abu ne to da haka kamar da muke dan abin nan wannan in zama ko nan fassara to ana buƙatar irin wannan bibiyar da nake ayoyin in yi maka irin wannan bayanin dan ka fahimce ta da rai kaga a dan lokacin da muke da shi ba zai yawa na
yawon
na fahimta haka 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 to kasance za ka da shi haka yake cewa kun ji tambayar zai tafi siyo hula ko wani hula a abokai ko makota ko ɗan uwa ko wani abokin zaman gari yace to kai tunda za ka je siyo hula nema tunda ka san ta daidai kaina ka duba wacce ta dace mai kyau ka siyo mu bai ce unguwa kuɗin ba saboda ba a san kuɗin ta bai da za ta fara inda kuma an sani bai ɗauka ya bayar ba shi dai na buƙatar yadda zai su hula isu wasu ta daidai kansa shi ma in yanzu zai bashi kuɗi su sai tafi ije ya samu hula ta su isiya ya ga wacce ta daidai da abokin sa da ibashi sallau ko saƙo ya sayo sai ta tutun da wannan bayan Allah bai ban kuɗinsa ba na yi ta kuɗin mota na yi ta lokaci to fa ni kasuwanci ba wannan hula da na siyo a naira goma gomar tare tasa to tasa zai siya sha biyu ko sha uku na ci naira uku ko naira ya ce ya halarci wannan ya halarta ya halarta ana ga kai kasuwanci za ka iya da shi a wannan saƙon nasa ba magana ba ce tun da bayan ba kuɗin ya ɗauka ya ba ka ba kai masa ba laifi a shi in kuma kaso kake ganin zaman taron ku da shi da kuma da yiwuwar wani lokaci ka more shi fiye da wannan morar da ima za ka iya sayar masa yadda ka siyo baka ƙara ma ko kwabo ba ruwanka an fahimta ku kana da zaɓi duk wanda kai ba laifi a shari'a ce an fahimta ku amma da ya baka kuɗi shi in dai bata wuce kaza ba ka siyo kuma aka samu bata wuce ba to ba magana ta masa kai ai can kuɗi ba koi ba an fahimta da kuɗin ka siyo ba da kuɗin ka ba an fahimci ba Allah ya samu dace in ya tambaya nawa aka siyo nawa na siyan ma kamar sai ka ce nawa na siyan ma baka yadda da ni ba ne ka ba na aiki ko ka yadda da kasuwanci a shari'a ba eh yadda ya ba ku kuɗin eh sai ta tura ya aike ka shi aikan babar kudi ya bayar ba ba mar kudi ma ba da kudin ya ba sautu sako ya ba sai ga kudi na a cikin hula inda ba ta husa kaza ba ga shi a cikin sai ka je ka kata tun daga nan ma sai ka ce to kai kudin motar zuwa saura na dawo sai ka zo kudin sa da ya bayar an samu rara hular da ake san za ta yi naira 12 an same ta a naira 10 an samu naira 2 a kai kuma dama da za ka tafi ka yi kudin mota ta naira za ka yi na dawowa ta naira sai ka ce to ni a kan ta buƙatar kudin tafiya a kudina a kan ta sa buƙatar kudin dawowa a kudinsa naira 10 kawai zan kai ko kuma ka ce to ya dace da yi masa ciniki da nayi da kashe abubuwan da nake neman sa buƙatarsa amma kudin motar zuwa da dawowa wannan naira biyan tasa ita ce kudin mota mun kawo saka to kai wannan nan fara da aka samu sauki kudin mota abin da ya hawa kai da sunan sai ta to meya ce na yi kika kai kai mun sai kuma dan sadau kudin mota shi ne kuma ya haka an fahimta wannan ba mutum na haka 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 ike ya ji wani malami yana cewa gratis da ake ba ma'aikata akwai zakka a ciki wanda duk gratis da ya fito kudin ya kai yawan da za a yi masa zakka sai ya yi zakka ita shi tambayar ta ya abin yi hakan yadda wannan malamin ya faɗa haka abin yake ko da gyara to ita dai zakka kamar da muka sani tana wajaba ne akan abin da ka mallaka ya zo hannunka ma yana daga cikin sharaɗinta abin da za ka yi zakkarsa ya zama mulkinka ne ya tabbata ga shi a hannu amma kuɗin da suke wajen wasu ba su daga sun zo hannunka ba sai sun zo hannunka suke naka suka tabbata ka mallaki kayanka guda nawa aka yi har suka mutu ma ba su zo hannun nasu ƴaƴan nasu ma magadan ma da matan ba su zo hannunsu ba ko saboda haka ƙa'ida ta zakka sai ta zama abin da za ka yi zakkar ya zama ya tabbata mulki a hannunka gashi kuma a tsari na shari'ar musulunci idan ka mallaki abin da ya kai zakka to an yi masa zakka ne idan ya shekara an fahimta ko dan sanda ka mallake shi ki kai ne sabon kake da masaniyar cewa na mallaki abin da ya kai a yi masa zakka an fahimta ko ko kuma ake a'a ai tunda tari ake ai sai ka san daga wata shekara a tarin da aka yi suka kai a masa zakka sannan za ka san daga ma san da zakka ta kanka in ma ka sani an fahimta ko wannan zakka abin da yake a duhu ne yake cewa an fahimta ko zakka abin da yake a duhu ne saboda haka idan ya zo hannunka sun isa a yi masa zakka a banan ne suka zo hannunka suka tabbata mulkinka su magana ta sai in sun shekaru za ka musu zakka in kuma ka bige da sayan gida dama ba ka nan za ka zauna shi kenan ruwa ta sha shi ne nake ba maganar a yanzu shi ne abin da na faɗa na kace ta ta kirito ibana kan dawo ya ajada la ilaha illa allah kasu da kana kiyaye